Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Alhamis 13 ga watan Janairu. A cikin shirin za a ji cece kucin da ake yi game da takunkumin da kasashen ECOWAS suka kakkaba ma gwamnatin mulkin sojin Mali.
Mutanen Mali suka yi juwala ta'addanci za su nufa menene talauci shike kawo ta'addanci zai komawa duka kasashen ECOWAS.
Za kuma a ji ƙarin bayanin da shugaban hukumar tantance cancantar gidajen yada labarai a Najeriya NDC ya yi kan dalilin dake hanin da aka yi wa kafar Twitter a Najeriya.
Kuma dole ne da zamanto ofishinsu idan su bude zamanto dan Najeriya ne zai fita shugabantar wannan ofis din. Dan Najeriya ne wanda ya san mutuncin kasarsa wanda ba zai dace da mutuncin kasarsa ba shi.
Kamar kowace ranar Alhamis yau ma za a ji shirin da kasa ba kasawa ba da Salmanu Barma ke gabatarwa. Za a ji sharhin jaridun Ghana da kuma wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan kira suna aje mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka mai binciken boren da aka yi a ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Kasar ta Capital a jiya Laraba ya buƙaci yayi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy. Hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata bincikensa zuwa babban aminin tsohon shugaban Trump a majalisar. Dan majalisa Bernie Thompson na jam'iyyar Democrat wanda shine jagoran kwamitin binciken ya buƙaci McCarthy ya bada bayanai ga kwamitin mai wakilai tara game da wannan tarzoma da aka yi a watan Janairun bara da kuma maganganun da ya yi da tsohon shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadows a wasu 'yan kwanaki kafin a kai wannan hari a majalisar. Ya kuma zama wajibi mu san yadda aka kitsa shirin shugaban na harin 6 ga watan Janairu har ya zuwa ga yunkurin da aka yi na canza sakamakon zaben a lafazin Thompson cikin wasikar da ya aiki. A halin da ake ciki kuma 'yan majalisar dokokin Amurka daga duka jam'iyyun biyu sun aika wata wasika wa shugaban kwamitin ƙasa da ƙasa na wasannin Olympics Thomas Bach inda suke neman ba'asi game da alakar kwamitin da wasu kamfanonin kasar sun guda biyu waɗanda ke amfani da audukar da ake samowa daga lardin Xinjiang na Sin din wajen yin kayan wasanni. Ana zargin Sin da aikata kisan kiyashi da tursasa yin aikin wahala ga musulmi 'yan ƙabilar Uyghur da suka fi yawa a wannan lardin, amma Sin ta musanta hakan. Wasiƙar ta ce audugar da ta fito daga lardin Xinjiang na da nasaba da aikin tilas da kuma zaluncin da ake tafkawa a fakaice a lardin, in ji wannan wasiƙa. Akwai damuwa game da yiwuwar jami'an Olympics ko wasu da ke halartar wannan wasannin Olympics din na wannan shekara ta 2022 su sanya kayan da aka kazanta da aikin tilas, kamar yadda babbar hukumar majalisar dokokin kan al'amuran sun rubuta a cikin wasiƙar. Labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun kolin Indiya sun ce za su kaddamar da wani bincike game da barazanar da wasu 'yan Hindu masu tsatsauran ra'ayi ke yi wa musulmi tsiraro a jihar ta Uttarakhand da ke yankin arewacin ƙasar. An ba da wannan sanarwa ce bayan da wani alƙalin kotun kolin wanda ya yi murabus ya shigar da koke inda ya buƙaci da a gurfanar da akasarin shugabannin mabiya addinin Hindu waɗanda ake zargi da yi wa musulmi kisan kiyashi. An ce an yi waɗannan kalaman janyo tashin hankali ne a wani gangamin 'yan addinin Hindu da aka gudanar cikin watan jiya a lardin na Uttarakhand.
To kafin Hanifa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu nufi jamhuriyar Niger inda za a ji tsokacin masana da wasu masu ruwa da tsaki kan kakkaba takunkumin da kasashen ECOWAS suka yi ma gwamnatin sojin Mali. Silabar ma gare ka.
Matakin mayar da kasar Mali saniyar ware a sahun kasashen yammacin Afirka sakamakon rashin nuna alamun shirye zaben da zai mayar da mulki a hannun fararen hula abu ne da masana ke ganin ba zai haifar da dame ido ba a fannin tsaro a yankin Sahel, ganin cewa rufe iyakokin kasar da makwabtanta ka iya zama wani shinge ga dakarun tsaro a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda, kamar yadda mai fashin baki a fannin tsaro Al-Kasim Abdulrahman ya bayyana.
Tunda za a samu raunin dangantaka ko hudda tsakanin sojojin kasashen ko jami'an tsaron kasashen da su jami'an tsaro na Mali da su sauran na mambobi na ECOWAS musamman na jamhuriyar Nijar da na Burkina Faso, kuma su wannan sojoji na haya na Rasha da suka zo kasashen wa'annan makwabta ba su amincewa da su a matsayinsu na abokan hulɗa, to za a samu matsala.
Editan jaridar Lebanon Jami'i a cibiyar nazari da bincike ta Norbert Zongo Musa Aksar na cewa shugabannin kasashen sai dawo ba su yi la'akari da abin da zai biyo baya ba kafin yanke hukunci akan kasar Mali.
Tunda yawan sojin Niger suka kori 'yan ta'adda, to da yake an tuhe iyaka tsakaninmu da Mali, to ba su da incin su je su shiga kilomita 50 da yadda aka saba gani su shiga Hausa wuce ma su bi waɗannan 'yan ta'adda haccan cikin wannan kasashe. To wannan babban matsala ce ta abin da ta shafi wannan yanki. Ga iya ka duba kuma ko kasashen Burkina ko kasa Ivory Coast ko duka dai kasa ta ECOWAS wadda dai take da iyaka da Mali wanda za ta biya 'yan ta'adda. Da yake ba kasar Mali wasu 'yan ta'adda suke rike da wani bangare, to daga wannan bangaren sai su kama sauran kasashen hari.
Makwabciyar Mali wato kasar Algeria wacce ba ta cikin kungiyar ECOWAS ta yi ta yin sulhu ga bangarorin biyu. Masana sun yaba da wannan dattako na Algeria.
Shugaban kasar Algeria ya ce zai kokarin kasashe ta shiga tsakanin ita ECOWAS da Mali don a samu maslaha, amma bai goyen bayan a wuce wannan shekara a ce ba a yi zaɓuɓɓuka ba. To ka gani abinda ake buƙata ne cikin halin da ake ciki.
Mutanen Mali suka yi juwala, ta'addanci za su nufa. Menene talauci shike kawo ta'addanci? Zai koma mana, zai koma duka kasashen ECOWAS. Ita Algeria ta san tana da babban iyaka da Mali, ita ma ta ji ciwo dan shine ta yi wannan sankaye dan a shawo kan wannan matsala.
Sanannen abu ne cewa matsalar tsaron da ta addabi yankin Sahel shekara da shekaru wani abu ne da ya samo tushe daga yanayin da ake ciki a arewacin kasar Mali, yankin da kungiyoyin ta'addanci suka mayar da shi matattara, wanda kuma ke ba su damar tsallakowa Niger da Burkina Faso, yayin da sannan a hankali abin ya fara danganawa zuwa iyakokin jamhuriyar Benin da Cote d'Ivoire. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To gaida Sulaiman, yanzu kuma ga Hanifa dauke da sauran labaran duniya.
Kungiyoyin 'yan kabilar Yazidi da masu fafutuka suna maraba da shawarar baya-bayan nan da Faransa da kasar Sweden suka yanke ta kafa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa da za su taimaka wajen gurfanar da tsofaffin sojojin kungiyar ISIS waɗanda suka gallaza wa mabiya tsiraran addinai a Siriya da Iraq. Kasashen yamman biyu sun hada wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa a makon da ya gabata domin duba gallazawar da aka yi wa ɗan adam da kuma yaƙi da Yazidawa da sojojin kasashen waje masu alaka da ISIS suka yi lokacin da kungiyar marasa tausayi ta yi mulki a wasu sassan Siriya da Iraq ɗin. Ƙoƙarin da Faransa da Sweden ke yi a ɓangaren binciken na samun kulawar hukumar kula da shari'ar manyan laifuka ta tarayyar Turai. A jiya Laraba sashin Baitulmalin Amurka ya sanya takunkumi ga wasu 'yan kasar Koriya ta Arewa da ake zargin suke da alhakin samar da kayayyakin makamin hallaka ɗimbin mutane na Pyongyang da kuma shirin makami mai linzami. Takunkumin ya biyo bayan harba makamai masu linzami guda 6 tun a watan Satumban da ya gabata. Nufin Koriya ta Arewan shine ci gaba da amfani da wasu da ke kasashen waje don su taimaka mata wajen samar da makamai. Bisa bayanan Brian Nelson, jami'in sashin Baitulmalin mai kula da harkokin ta'addanci da bayanan kuɗi, ya ƙara da cewa harba makamai na baya-bayan nan da Koriya ta Arewar ta yi ya nuna shaidar cewa ta ci gaba da haramtacciyar shirinta duk da kiraye-kirayen da al'ummar duniya suka yi na diflomasiya da kuma hana makaman nukiliya.
A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu tafi Najeriya mu ji hirar da aka yi da shugaban hukumar tantance gidajen yada labarai a Najeriya NDC Alhaji Balarabe Illela kan janye dakatarwar da aka yi ma kafar sada zumunta ta Twitter. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Ezekaya.
An tsage takunkumin ne sakamakon cika wasu sharuɗa da kamfani na Twitter din ta yi a lokacin da aka samu takunkumi saboda kutse da suka yi na neman keta haƙƙinmu ko kuma keta ƴancinmu a matsayinmu na ƙasa. Aka gindaya mu sharuɗa kuma sharuɗanmu kusan guda goma sun riga sun cika wajen bakwai daga cikin wannan sharuɗa ɗin, kuma sauran ma da su cika su, amma tunda sun riga sun cika yawancin abubuwan da aka gindaya musu, to shine shugaban ƙasa ya ga cewa ya kamata a bar su su ci gaba da harkokinsu.
Balarabe Shehu, waɗanne ne akalla muhimman sharuɗa ku biyu ko uku da suka cimma ko kuma aka gindaya?
Na farko, babu yadda za a yi a ce kuna da kamfani kuma kuna cin moriyar ƙasarmu ta kasance ɗaya daga cikin babbar kasuwarku a yadda anan da kuke samun kuɗaɗe masu yawa a cikin nahiyar Afirka, sannan kuma ba ku da ofis a Najeriya. Sun aka an ba su wannan sharuɗa ɗin, kuma wannan sharuɗa ɗin suna ƙoƙarin ganin cewa sun cimma shi. Amma babban sharadin da suka riga suka amince da shi shine na cewar dole ne su registan kamfani a Najeriya. Ya zamanto ana kiran wannan kamfani Twitter Najeriya Limited. Saga dole wannan zai bada dama wa Najeriya sun cewa Twitter ɗaya ne daga cikin kamfanonin da suke a wannan kasar, kuma za su iya aiki ne bisa ka'idojin da aka sharaɗanta wa dukkan kamfanoni. Sannan kuma na biyu, dole ne su riƙa biyan harajinsu a Najeriya. Abu ne wanda yake mai kyau, ba komai dace ba a ce kuna cin gajiyar ƙasarmu sannan kuma ba ku biyan mu haraji. Kaga wannan ba daidai ba ne, amma sun yadda yanzu cewa za su riƙa biyan haraji a nan Najeriya ɗin. Kuma dole ne ya zamanto ofishinsu da su buɗe, ya zamanto ɗan Najeriya ne zai riƙa shugabantar wannan ofis ɗin. Ɗan Najeriya ne wanda ya san mutuncin ƙasarsa, wanda ba zai yadda a keta mutuncin ƙasarsa ba, shi ne za su iya shugabanci wannan ofis ɗin. Sannan kuma dole ne wannan kamfani a cikin algar aikin da take na Twitter ba za ta bari a yi amfani da dandamalinta ba wajen cin mutuncin Najeriya ko kuma cin mutuncin wani ko wata ko wasu ko wani addini ko kuma a yi zagon ƙasa ma Najeriya ba.
Nan Balarabe, in kamfani ya saba wasu daga cikin wannan ƙa'idojin ya nuna za a sake ɗaukar wancan matakin kenan?
To me zai hana a ɗauka kuwa, tunda ai an dawo da su ne bisa sharuɗa. Ina so mutane su fahimci cewa Najeriya ƙasa ce mai ƴanci, kuma ni misali a nan na zauna a ƙasashen duniya da dama, na san irin dokoki da sauran ƙasashen duniya suke kafa ma irin waɗannan kafofi na social media, ko su Twitter ne ko Instagram da sauransu. Mu ma a nan ba za mu yadda ba, ba za mu bari kamfani ko daga wata ƙasa ta zo ta ci a tafi ƙarfin ƙasarmu ko a tafi ƙarfin gwamnatin ƙasarmu ba, wannan ba zai yi ba. Sun dawo ne bisa sharuɗan da gwamnatin tarayya ta ga cewa su ne suka dace domin kare mutuncin Najeriya da 'yan Najeriya da kuma 'yancin Najeriya na zama ƙasa mai cikakken iko. To idan suka kauce waɗannan gwamnati ba ta da hannu tana kallon tana abin da suka ga dama na zagon ƙasar Najeriya ba.
Shugaban hukumar tantance gidajen yada labaran Najeriya kenan Alhaji Balarabe Illera a hirarsa da Nasiru Adamu Ezekaya. A kuma gaida Nasiru, wannan shirin na zuwa muku ne dai daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a dan shakata da wannan.
Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, bazan iya dunya da ke ba, bazan iya umarci da ke ba. Wai me ake nufi, kasar mu ba kamar sandi na ce, wai me kuke nufi, ban so ni kasa ta tamma ce. Manyan kasar ga Najeriya ku zo Najeriya, mutane kasar Ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake ku ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanda kasa ce ta ku yanzu kasar mu za mu yoke shi kada jama'a ku sa kasar mu za mu ya duba
Isa anji yanzu ko lokaci ne da zan dan za ku da gefe guda silabar ma ya gabatar mana da shiri na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da ta san kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sule Mumuni Barma Shirin na kasa a makon jiya ya samu bakuncin Aliyu Hayya Gwarzo shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya wanne a kashin farko na hirarsu da Nasiru Adamu El Hikaya ya gabatar da wannan kungiya mai fafutukar rakautata rayuwar makafi kafin yayi bitar abubuwan da aka tantauna a kansu a yayin taron da suka gudanar a kwanakin baya a Kano To a yau za mu dora daga inda Haji Ali ke amsa wannan tambaya
wato Ali Gwarzo kai watannin baya kai magana lokacin kafin kai ma ka shiga wannan mugamin na makarantar ku da take naga Bawuji ne ko Maririya nan anguwar sai yan goro nan ta Kano eh ka kuka cewa lalle an canza makaranta a mai da ita makarantar mata an karbe ta daga hannunku inda kuke koyon sana'o'i yanzu ya wani hali ake ciki
ba a dawo da maririn a matsayin makarantar makafi da gurago kamar yadda take da ba amma akwai wani building a dawakin kudu wanda aka dauki wayannan makafi da su gurago da suke a wannan maririn aka mayar da su gida ne babba da komai har computer block yanzu an yi a gurin wanda makafi da guragunnan za su dinga amfani da shi an yi mana replacing ai a lokacin ina fada da wancan gwamnan ya kwace mana mariri da ya kai mu ma dajin Falgore yayi mana wata makarantar yace ita ce a madadin mariri ba za mu koka ba domin har yin ilimi ba ta nisa za ka iya tafiya har China dan neman ilimi balle daga Kano zuwa dajin Falgore kuma duk aljanin da suke cikin wannan dajin mu idan muka zauna wallahi aljanin sai sun bar gurin to da ya kai mu Falgore mu
wannan dai duk da ba dawo da makaranta ta mariri ba an sama muku wata makaranta ta musamman a dawakin kudu inda yanzu har da na'ura mai kwakwalwa makafi suke karatu
wannan tabbas ga mota ta nan na san yanzu Allah ya yarda ko baka ita ne kai awa hudu kana tafiya zaka je Kano kuma in ka ce ina ne makarantar makafi da kurame wa da gurago wanda mai girma gwamna Kadimul Islam Dr. Ganduje ya ba makafi za a kai ka wannan makaranta wannan mun fada tsakanin mu da Allah ya faru kuma haka aka yi
a duba yanayin baya ga dama ilimi shine kashin bayan kowace al'umma manya da yara banda su manya da suke karatu yaya yaran ku da ana ganin zaka ga makaho da yan yaran su suna ta yawo su wuni suna yawo shi bai samu biyan bukata ba yara ko ba su je makaranta ba
alhamdulillahi rabbil alamin mu a jihar Kano ba zan ce wannan ya zama tarihi ba amma dai cikin kashi 100 to makafin mu kashi 75 cikin 100 ba sa bara suna makaranta waɗansu suna jami'a Bayero waɗansu suna Sa'adatu Rimi waɗansu suna legal waɗansu duk ga sunan dai a yanzu a jihar Kano wallahi muna da makaho mai degree 1 mai degree 2 mai degree 3 wanda duk a sanadiyar yin ilimi kyauta din nan da aka kirkiro mutanen mu suna tafiya su yi karatu ƴaƴan su kafin mutun ya tafi kafin makaho ya tafi tasa makarantar sai ya tabbatar da yaran sa sun tafi tasa makarantar sannan ba ka da wata matsala da ka ce yaran ka ya kai yadda zai iya tafiya makaranta zaka saka shi zamu rubuta takarda ta free education mu kaiwa shugaban wannan makarantar cewar wannan dan disabled ne ko dan makaho ne saboda haka gwamnati ta dauke masa biyan makaranta ba zai biya ko kwabo ba saboda haka muna jin dadi kuma yaran mu da mu muna karatu a jihar Kano fiye da cikin Najeriya
algurzu da kake hango wannan in ya tsore nan da a ci shekara 10 ya zama makafi manya da yara suna karatu
to ni ina ganin idan wannan ya dore to ina mai tabbatar maka da cewa sai ka dauki kudi ka ba makaho sadaka ya jefe ka da su kuma sai ya tuhume ka ma menene dalilin da ya sa maka bashi sadakar ya zo kanka ya tsaya ya ce taimaka min ne abinda kullun gwamnan Kano yake so ya gani kenan yaga ba mabaraci akan titi ba mabaraci a kasuwa ba mabaraci a lunguna ko office ta hanyar me ta hanyar kyautata masa ta hanyar inganta mutuncin sa ta hanyar bashi ilimi ta hanyar taimaka masa da transport ta hanyar bashi lafiya kyauta ma'ana asibiti na gwamnati ya zama free
wadannan irin abubuwa makafi suka fi samun damar karantawa
to duk abin da ka san ana karantawa makaho yana karanta da kan kimiyyar dan adam da kan English literature harkan lafiya Hausa physics chemistry aikin gona idan ka je jami'ar Bayero zaka ga ana roshin tsakanin mai ido da makaho kowa yana special education ba mu da wani subject guda ɗaya wanda muka dauka a matsayin mu na mu ba ma gani wai shi muka rike ya zama shine jarin mu a'a abinda kowa zai iya yi a makaranta shi muke yi
to masauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so Yanzu a madadin shugaban kungiyar makafin arewacin Najeriya Ali Yahya Gurzo da wakilin muryar Amurka Abuja Nasir Adamu Elhikaya ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
Sai da Suleiman yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana
Jaridar Ghanaian Times da muso masharhin jaridun na yau kuma babban labarin da ya fi sha matakai shine kasar Mali ta yi tir da Allah wadda da takunkumin kungiyar ECOWAS na rufe bakin iyakokin kasashenta a ranar Lahadi kungiyar ta ECOWAS da West African Economic and Monetary Union wato WEMIA sun kaka ba wa kasar takunkumi na tattalin arziki da diplomacy ya arsa amshi ya burin shugabannin sojin madin din na tura zaben kasar har shekara ta 2025 ita kuma jaridar Daily Graphic wannan labarin ya fi sha mata kai wani gungun mutane suna neman ra'a sauki maga kujerar hukumar zaben kasar da mukaddasanta guda biyu saboda hanawa yankin nan da a takaice ake cewa sal kada zabi jaridar ta ce sun gabatar da kokon su ga shugaban sana fidda maga kujerar hukumar zaben kasar Jin Mensah da mukaddasanta guda biyu Dr. Bosman Erika Sari da Samuel Titi game da yadda suka gaza wurana ba yadda dama mazauna yankin Santo Kofi Akpafo Lolobi da Lekpe da atakicha ake cewa sal su ainihin kada zabe a babban zaben shekara ta 2020 rane mar afuwa Maman San Thompson ke fada wa sojojin kasar nan akan labarin ƙarya cewar dangin Akufo Addo na amfani da jirgin shugaban kasa wurin gabatar da harkokin su na kasuwanci a kasar Ingila jaridar The Herald ce ta ruwaito wannan jaridar ta ce daraktan zartarwa na Alliance for Social Equity and Public Accountability ASAPA a takaicen Mansam Thompson ya gabatar da nemar gafara ga sojojin kasar Ghana saboda jawabi da ya gabatar a kuskure ko kuma daina ƙarya dangane da amfani da jirgin shugaban kasa na sojojin kasar Ghana wanda yace dangi na shugaban kasar sun yi amfani da shi wurin kai ziyara da kuma yin kasuwanci a kasar Ingila Rizwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kan kira waya kuna aje mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America kai tsaye daga Uzeni My Heart ba kan sani na gajiyar Kaduna Najeriya. Zan ba da ra'ayi na yau musamman ga matasan Najeriya. Ya kamata mu tashi mu rungume sana'an ni saboda rashin sana'an shi yake haifar da abubuwan da bai dace ba. Ita kuma gwamnatin Najeriya ta yi tsaye ta san kasan masana'antu don al'umma su samu aikin yi.
Assalamu alaikum sayan Hausa na murya Amurka. Suna na magaji suka ba zai da garki local government jigar state. Dan Allah murya Amurka ku isan mun da sako na ga shugaban mu yadda Allah na Najeriya a rari balla ba dai ya kamata ya shiga cikin daji ya tattauna da yan uwansa ko ku Fulani da ake zargi da wannan kare-kare da kone-kone da sace-sace kamar yadda Ahmad Muhammad Gumi malamin addinin musulunci ne ya shiga cikin daji shi ba buhulata ne bane ya je tattauna da wannan mutane
da ku Adama ne fata daga garamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya yan wasan kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato Super Eagles da ke wakiltar Najeriya a gasar kwallon kafa ta nahiyar Afirka da ake yi a halin yanzu a kasar Kamaru hakika kun fara da kafar dama a jiya amma fa wuyan aiki ba a fara ba don haka mu dan Najeriya muna fata a wannan karon wannan kungiyar kwallon kafa wato ku yan wasan Super Eagles za ku kire mana kitse daga wuta bakka Adama da fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Danda Mijeja Kabara jihar Niger Najeriya. Ina kira da shugabannin mu yan siyasa wanda suke bukata su fito takara shugabancin kasa kamar yadda Tinubu ya nuna kansu a tada shugaban kasa haka kuma Kabila Idon nan da ya nuna kansu yin talata ya je ta da shugaban kasa shi ne yana son takara to ko yana da dama ya fito ya nuna farin jinin sa duk ranan da za a yi primary duk wanda Allah ya ba su mu dan takara mu.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takeice.
Cewa kwamitin majalisar wakilan Amurka mai binciken boran da aka je aka yi a ginin majalisar dokokin tarayyar kasar ta capital a jiya Laraba ya buƙaci yayi wani zaman amsa tambayoyi da kuma samun bayanai daga shugaban marasa rinjaye Kevin McCarthy hakan yana nufin kamar kwamitin yana karkata binciken sa zuwa babban aminin tsohon shugaban Trump a majalisar. Ƙungiyar 'yan ƙabilar Yazidi da masu fafutuka suna maraba da shawarar baya-bayan nan da Faransa da ƙasar Sweden suka yanke ta kafa wata tawagar bincike ta haɗin gwiwa da za ta taimaka wajen gurfanar da tsofaffin sojojin ƙungiyar ISIS wanda suka gallaza wa mabiya tsirarun addini a Syria da Iraq.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Solomon Abu wanda ya hada ya bada umarni da injiniya mu na yanzu Malam Zubair ni Ibrahim Kalma Cigarba ke cewa sai anjima wassalam.